This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan lasariya kan mitoci 22 da 25 masu aron majamhuriyar Niger suna yajin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da lol da kuma niyya masu na'urar computer suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron ma wannan lasariya ta Juma'a, assalamu alaikum, tare da Sarfido Hashim da kuma sauran abokan aiki Sahabu Imam Aliyu ke farin cikin jin ragamar shirin daga nan birnin Washington DC. Ga kanun labarai.
Rahotanni daga Somalia na cewa an kashe sojojin haɗin gwiwa na ƙungiyar tarayyar ƙasashen Afirka ta AU da dama. Jami'an ƙasar Tunisia sun ce akalla mutane 27 aka kashe a wani harin ta'addanci da aka kai kan wata otal. Shugaban ƙasar Faransa, François Hollande, ya ce an kama wani mutum da ake zargi da hannu wajen kai hari akan kamfanin sarrafa man gas.
To Allah kyauta.
Kamar da ka sani, an gabatar da waɗannan mutane a babbar kotun shari'ar musulunci da take rijiyar Lemo. An gabatar da wata hajiya Mero Ibrahim da kuma waɗansu mutane guda 12 da laifin ɓatanci ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam. So bayan sauraron shaidu da kuma nazari da kotu ta yi,
Malam Baba Gibo, kakakin babbar kotun Kano kan hukuncin kisa da kotun musulunci ta yanke wasu mutane tara saboda ɓatanci ga Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, an kai hari kan wani masallacin ƴan Shi'a yau a birnin Kuwait, mun zanta da jakadan Najeriya da ke ƙasar. Shin menene hukuncin azumi a wurare da suke sa'o'i 20 suna azumi? Za mu ji abinda malami ke faɗi a kai. Bello Habib Garadanci na tafi da shirin Musulunci Tushen Rayuwa. Ga labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Rahotanni daga Somalia na cewa an kashe sojojin haɗin gwiwa na ƙungiyar tarayyar ƙasashen Afirka ta AU da dama, bayan da mayakan Al-Shabab suka kai hari kan wani sansanin sojin da ke garin Ligo a kudancin ƙasar yau Juma'a. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce maharin sun gwabza a wata mota shaƙe da bumabumai a jikin ƙauyen shiga sansanin, suka kuma fara musayar wuta da dakarun birnin da ke tsaron ƙofar. Bayanai sun ce an kashe sojoji da dama ana ba ta kashi bayan harin na farko. Wani mai magana da yawun ƙungiyar Al-Shabab ya ce sun kashe fiye da sojojin haɗin gwiwa sama da 50. Gwamnan yankin Shabelle Abdulkadir Muhammad Nur Sidi ya tabbatar da cewa lallai an jikkata sojoji da dama. A taɗin da yi da sashen Somalia na muryar Amurka, gwamnan ya ƙara da cewa su ma mayakan Al-Shabab an kashe su da dama, inda ya ce daga cikinsu akwai 'yan ƙunar baƙin wake su 15 da suka tarwatsa kansu da bumabumai.
Jami'an ƙasar Tunisia sun ce akalla mutane 27 aka kashe a wani harin ta'addanci da aka kai kan wata otel da ke kusa da gabar tekun Mediterranean. Jami'an ma'aikatar harkokin cikin gida sun ce ƴan bindigar sun buɗe wuta ne akan otel ɗin Marhaba da ke kusa da gabar tekun birnin Sousse, wadda fitaccen waje ne da masu ziyara daga nahiyar Turai da Arewacin Afirka ke yawan zuwa shakatawa. Rahotanni na cewa ma'aikatan tsaro sun isa gurin da abin ya faru, kuma akalla ɗan bindiga ɗaya na daga cikin mutanen da suka mutu. Tunisia dai ta jima cikin halin ɗarɗattun watan Maris lokacin da wasu ƴan bindiga suka kai hari kan wani gidan tarihi da ke birnin Tunis, har suka halaka wasu ƴan yawon shakatawa ƴan ƙasashen waje a cikin farmaki mafi muni da ƙasar Tunisia ta gani a shekaru masu yawa.
Ana shan labaran duniyan ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Faransa, François Hollande, ya ce an kama wani mutum da ake zargi da hannu wajen kai hari akan wani kamfanin sarrafa man gas, inda mutum ɗaya ya rasa ransa a kudu maso gabashin ƙasar. An kai harin ne a yau Juma'a a birnin Lyon da ke kudu maso gabashin ƙasar. An samu fillallen kan mutum maƙali jikin ƙofar shiga kamfanin, liƙe da wata tuta mai rubutun Arabiya jiki. Mr. Hollande ya ce wannan harin ta'addanci ne babu makawa. Yana wannan furci ne a tashoshin talabijin na birnin Brussels jim kaɗan kafin ya fita daga taron ƙolin ƙungiyar ƙasashen Turai, yayin da har yanzu dai babu wasu bayanai. Shugaban da ya ce aƙalla wasu mutane biyu sun raunata a dalilin harin, wanda ya faru ƙarfe 10 na safiyar yau Juma'a. ya kuma ce an kwashi duk ma'aikatan kamfanin da ƙara ƙarfin matakan tsaro a kamfanin. Wasu shaidu daga kamfanin sun ce maharin ya tuko mota cikin kamfanin ya kuma ta daban, kuma har yanzu ba a san ko akwai hannun wasu cikin wannan hari ba.
Wata ƙungiyar sa-kai mai kula da tashe-tashen hankula da ke faruwa a Syria sun ce mayakan ISIS sun kashe akalla mutane farar hula 146 a lokacin da suka kai wani hari a garin Kobani da ke hannun mayakan Kurdawa. Faɗanda ya fara ne a safiyar jiya Alhamis lokacin da wasu mayakan ISIS suka yi shigar sojan gona na sojojin Kurdawa kuma suka ɗana bom a wata mota kusa da iyakar Syria da Turkiya. Rami Abdulrahman, shugaban wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama kuma mai sa ido a faɗan da ake a Syria, ya faɗa a wannan gidan rediyo na muryar Amurka cewa an ci gaba da faɗan har wayewar garin yau Juma'a. Rahman ya ce an kashe mutane fararen hula aƙalla 146 ciki da wajen Kobani, kuma har yanzu akwai sauran mayakan ISIS a cikin wannan gari.
A halin yanzu kuma ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS ta ɗauki alhakin kai harin ƙuna baƙin watan da ya kashe aƙalla mutane 10 a wani masallaci da ke babban birnin ƙasar Kuwaiti. Wata ƙungiya mai alaƙa da mayakan na IS mai suna Najd Province ta ce ita aka takai harin. Dan ƙuna baƙin wakin ya tada bam ɗin ne yayin da ɗimbin mutane suka taru a masallaci domin gudanar da sallar Juma'a har ila yau. Ƙungiyar ta Najd Province ta ce ita ke da alhakin kai wasu hare-hare makamantan wannan a wasu masallatan 'yan Shia a biyu da ke Saudi Arabia 'yan kwanakin nan.
Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jama'a, jiya Alhamis wata kotun musulunci da take Kano ta yanke wasu mutane 9 hukuncin kisa saboda samun su da laifin ɓatunci ga Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Lamarin da ya auku ne cikin watan jiya lokacin bukukuwan Maulidi. Wakilin sashin Hausa Muhammadu Ibrahim Kuri ya yi magana da kakakin babbar kotun Kano Malam Baba Jibo kan wannan al'amari.
Kamar da ka sani, an gabatar da waɗannan mutane a babbar kotun shari'ar musulunci da take rijiyar Lemo. An gabatar da wata hajiya Mero Ibrahim da kuma waɗansu mutane guda 12 da laifin ɓatanci ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam. So bayan sauraron shaidu da kuma nazari da kotu ta yi ranar 25 ga wannan wata da muke ciki, sai ta zartar da hukunci kamar haka, cewar hudu daga cikin waɗannan mutane guda 13, wato Al-Kasim Abubakar da Yahaya Abubakar da Isa Abubakar da Abdullahi Abubakar, dukkaninsu waɗannan kotu ta sallame su daga laifin, ta kuma wanke su daga laifin da aka gabatar a gabanta, yayin da sauran guda 9 kuma kotu ta same su da laifi a ƙarƙashin doka ta 404 na kundin tsarin dokokin shari'ar musulunci ta shekara ta 2000 da ke jihar Kano. Dukkaninsu an yanke musu hukuncin kisa a gaban kotu.
Kotu ta ba su damar ɗaukaka ƙara ne ko kuma shikenan?
A kowace irin ƙara, ka san har a ita shari'a ta musulunci akwai wannan damar. Right ne na mutum duk wanda aka yanke masa hukunci a gaban kotu, duk da yake dai hukunci ne na Allah, hukuncin doka ce ta Allah wanda kuma ba a iya tumɓuke ta, amma duk da haka akan ba wa mutum dama ko da wani hanzari da zai gabatar.
Su waɗannan mutane da aka ce an wanke su, akwai hukunci da aka yanke musu ne, misali ko na tara ko na abu, ko kuma an same su ne ka ce kan ba su da laifi, don haka kotu ta gamsu cewa ba su da laifi a shanin?
Duka bayan sauraron shaidun da aka gabatar a gaban kotu da kuma nazarin da kotu ta yi, sai ƙarƙashin doka sai ta fahimci cewar to waɗannan mutane guda hudu da aka wanke su ba su da laifi da ya alakanta su da wannan tuhuma da aka gabatar a gabanta. Saboda haka sai ta sallame su da kwacakwam daga cikin shari'a din.
Ba tare da yin wani horo ko wani abu ba?
Ba tare da yin wani horo ba.
Alkali nure da duniya, alkali nure da duniya, shari'a yau tana sarata, kowa da takara da ta yi aji. An yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa, shi an ka rubuta ko ina ko a yi ƙarshen zamani. Ya girma ya zai yabo. Ko za mu ga alkali yabo. laki amali na jandamu abu hukumul kanu
mala e magala da kwakwai
bi laki amali na jandamu abu hukumul kanu
mala e
kamar yadda kuka ji cikin labarai yau akai hari kan wani masallacin ƴan mashabar Shi'a a Kuwait na tambaye kadan Najeriya kasar Haruna Garba ƙarin bayani kan abin da ya auku
an kai wannan hari lokacin sallar Juma'a yau kuma initial report yana cewa kamar mutum takwas sun mutu amma mai yiwuwa zai iya karuwa kuma a yanzu dai mutanen ISIS sun yi claim cewa su suka yi.
To.
ISIS su suka yi wannan yadin.
So kai harin. To menene magamar ƙungiyar ISIS tana da ƙarfi ne a ƙasar Kuwait?
A to sai dai yanzu suka yi daga wata kila ko Iraq tuke kidan nisa. Iraq zuwa Kuwait din ba nisa.
To
watakila ta biyarar da suka taho watakila
akwai ƴan Najeriya cikin waɗanda samu raunuka a wannan hari?
To a yanzu dai kan babu muna ta bincikawa muna tabbatar da cewa dai babu da wannan babu ɗan Najeriya tukunna.
To
har yanzu kan babu ɗan Najeriya babu.
Wani dalili zai sa ƴan ƙungiyar ISIS su kai hari a Kuwait kan wannan masallaci?
Abin dai ya bayyana wannan abin tsoro gaskiya kuma muna fatan dai Allah zai dushe haka kuma kamar yadda mun ke tsammani ana zaman lafiya a Kuwait ga shi yau kuma abin ya juya Allah sauraka Allah kuma ya tsaya haka.
Sam ofishin jakadancin Najeriya da wannan masallaci?
Bai fi kilomita biyu ba daga nan zuwa wurin.
To. To yawanci kakan yi sallah anan ko kuma ƴan Najeriya suka yi sallah a wannan masallaci?
A ni ka dai bana sallah a wuri.
Na'am.
Bana sallah a wuri.
Na'am.
Amma idan nake sallah Juma'a na da fi kilomita ɗaya ba daga wuri.
To wani hali ake ciki yanzu a wannan unguwa ko kuma birnin Kuwait da wannan lamari?
Yanzu dai mutane kowa yana zugude shiru yana kallon ikon Allah ne ta yaya. Mutane suka shigo da bom din da aka zo har aka ce a saka shi a masallaci. Abin yana bayyana mutane tsoro kwarai da gaske.
Akwai wani sabon matakan tsaro da ita gwamnatin Kuwait ta dauka kan wannan al'amari zuwa yanzu?
To a cikin ki abin yanzu da faruwar su duka bai shawa ɗaya ba. Ina fatan daga yanzu da su da mu ji me ya gaban take faɗi a kai.
Ambassador Haruna Garba, ƴan Najeriya kamar yawansu ya kai nawa ne a Kuwait?
Yau ƴan Najeriya nan zai kai kamar mutum 2,500.
To galibi me suke yi?
Yawanci akwai malamai, doctors, professors.
To to
suke aiki a asibitoci da university.
To
akwai malaman makaranta. Akwai kuma ƴan kasuwa.
Na'am. To ambassador Haruna Garba sai mu ce da kai mun gode Ubangiji Allah ya kare Allah ya tsaya da wannan.
Na gode.
To madallah ambassador mun gode kwarai da gaske.
Bana a nan Amurka muna azumi sa'o'i 17 da ƴan kai, a Ingila an ce suna kaiwa sa'o'i kusan 20. Akwai kuma wasu sassan Amurka inda ake dare wata 6 rana wata 6 a jihar Alaska. To ya azumi a irin waɗannan wurare suke ne? Tambayar da muka yi wa Sheikh Bala Tijani Ƙalarawi kenan.
Wato ƙarar nassin Alƙur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda suka nuna idan rana ta faɗi ku ci. Idan alfajiri ya keto ku kame bakinku. Wannan shi ne nassin Alƙur'ani.
Na'am.
To, Allah ya san garuruwa irin waɗannan masu nisa, amma ba a bayyana wani abu game da irin wannan garuruwa ba sai dai abin da malamai za su zauna kuma su yi kiyasi. to ita fatawa ta addinin musulunci tana da hatsari ga wanda bai san hakikanin abun ba, domin ba za ka ce ina gani ko ina zato ko ko ya kamata ba a yi wa addinin musulunci irin wannan sai abin da ka sani na hakika. To muna karanta littattafai na malamai waɗanda suna iya kokarin su wajen fahimtar addinin musulunci kuma su fahimtar da bayin Allah. Garin da ya zama ana irin yanzu mun ji a wajen Pakistan mutane har mutuwa suke saboda zafin rana. Kaga sai mu dauki aya ta Alkur'ani wala tulqu bi aydikum ila tahalluka. Wanda ya san in yi azumi zai halaka sai dakata. Allah kuma ya ga abin da yake cikin zuciyarsa bayan wannan lokaci ya wuce na wannan tsananin musiba zafi sai ya rama. Na biyun su akwai jihohi masu awoyi 18 wani ma har awa 20. To a zahirin karatu duk inda mutum ya ga rana ba fa zai ci abinci ba sai in ta fadi.
To
duk inda mutum ya ga dare ba zai fara azumi ba sai a fajiri ya kito. To akwai inda duhu ne yanzu kwana da kwanaki ko makonni ko wata, akwai kuma inda haske ina nan babu duhun daren, shi kuma kwana da kwanaki ko watanni babu duhun daren sai a rana ake. To a nan ne malamai suka nuna kiyasin cewa sai mutum ya duba wata ƙasa wadda take kusa da shi yaushe suke yin buɗe baki. Ga ranar yana kallon ta kirikiri amma awoyin sun yi nisa zai iya halaka. To sai ne masu malamai suka ce sai a sha ruwa daidai da wannan alƙaryar da take gefe. Kamar hukuncin kana ƙasa, misalin kana nan filin jirgin sama Malam Aminu Kano, za a sha ruwa saura minti biyu kana cikin jirgi. Su sai jirgin sama ya ɗaga, yana ɗagawa sai da rana. Kaga hukuncin mutumin sama ne kana ba za ka sha ruwa ba sai ranar ta faɗi a sama. Domin nan ba ta faɗin ba ka tashi. Da ta faɗi minti biyun nan ka sha ruwa, idan ka hau sama ka ganta shikenan kai ba mutumin ƙasan Kano ba ne, ka shiga wata ƙasa kuma ka tafi. To amma abin da nake so a tuntuɓi malamai, domin yanzu in na ba da fatawa yanzu na ce ga yadda take, wani in ya ɗauka ya tafi kenan, to kai zan samu kuskure. Kamata a haɗa malamai a ji wannan a ji wannan a ji wannan sai a san kuma to wane ne gaba, domin yanzu wani zai ba da fatawa don ya burge ko don a ce ya iya ko don a ce ya sani, ya je ya halaka kansa kuma ya halaka da wani. Manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah baya zare ilimi ga baki daya ya raba mutane da su, sai dai yana ɗauke ilimi da mutuwar malamai. Idan malamai suka fara mutuwa suna mutuwa, sai mutane su riki jahilai makaranta su mai da su malaman, su yi musu fatawa, su ba da amsa ta san rai da san zuciya, sun fata kuma sun bakar. To ina fata a tuntuɓi sauran yan uwa kuma wannan abin da na gaya maka dinnan yana da kyau ka sake shi, mutane su ji don kar wani ya ji ya faɗi gurguwar fahimta.
Malam Bala Tijjani Kala Rawi kenan aka ji, ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 11:19 da wasu ƴan daƙiƙa a halin yanzu, kuma sai a gyara zama ga Bello Habib Galadanci da shirinmu na gaba.
Musulunci tushen rayuwa.
Allahu ya rahamanu ya jalalu wal ikrami, Allah shi kake da maraya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan juma'a. A karo na farko an fara fassara Alkur'ani mai girma zuwa harshen gwari ga wakilin murya Amurka Mustafa Nasir Batsari.
An kaddamar da fassarar Izhibiyu na Alkur'ani mai tsarki da harshen Bagi ko kuma gwari a jihar Niger. Wannan dai shine karan farko da aka fassara wani sashi na Alkur'ani a cikin harshen Nagwari. Sheikh Umar Abdullahi Dada Fayako shine yayi fassara izhibu na Alkur'anin daga harshen Larabci zuwa Gwarin ga abin da yake cewa
dama da awa aiki ne wanda duk musulmi ya kamata yi. In kan musulunta ko kuma a an haife ka ne cikin musuluncin to ya zama wajibi ne ka nemi ilimi game da addini. In ka nemi ilimi game da addini ya zama wajibi kuma kai kokari kai aiki da ilimin da ka samu. In kai aiki da ilimin da ka samu ya zama wajibi shi kuma wani ka kira shi shi ma ya zo ya gane wannan ilimi da ka samu yayi aiki da shi shi ma ya nemi ilimin.
Malam Muhammad Madaki shine shehin malamin da ya bitar fassara Alkur'anin ya ce babu matsala a cikin fassara sannan ya bayyana muhimmancin fassarar.
Yana da muhimmanci sosai saboda kowa yafi gane abu cikin yarensa. Akwai misali kaman kasan kudin nan akwai lokacin da aka koyar da yara wasu aka koyar da su da yarbanci wannan abin da aka koyar da wasu da turanci da aka zo jarabawa na waye daga karshe wanda aka koyar da yaran su na yarbancin nan su suka fice saboda haka mutum da yaransa yafi ganewa.
Mataimakin shugaban jami'ar IBB da ke nan jihar Niger Professor Nasir Mai Turare ya ce samun hakan zai taimaka wajen fadada koyar da harshen Larabci ga kabilar Tagwari a cikin tsarin koyarwar jami'ar.
Muna da sashi na Larabci wanda kuma muke kyautata san wannan sashin zamu fadada shi nan gaba wanda zai kunshi yaruruka waɗanda ake suke na gida ne.
Mai martaba sarkin Mina Alhaji Umar Faruk Bahago ga abin da yake cewa a cikin jawabin da ya gabatar a wajen kaddamar da littafin.
Wannan aiki ya fada daidai cikin watan Ramadan kuma wata mai tsarki da tarin albarkan Allah.
Duk da cewa dai jihohin Niger da Kaduna ne masu amfani da harshen Gwarin suka fi yawa, mawallafin wannan littafi ya ce zai yi kokarin isa da shi zuwa kasar Saudi Arabia domin neman tallafin ƙara buga littafin da yawa a duniya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. A cikin wannan watan azumi, wata makaranta a Najeriya ta jajirce wajen ganin ɗalibanta sun haddace Alkur'ani mai girma. Wakilin murya Amurka Nasir Adamu Hikaya ya je wannan makaranta.
Sayaqulul mukhallafuna min al-a'rab shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا.
Ahalam Abdullahi ke karatun Alkur'anul Karim a makarantar su ta hadda Fuad Lababidi Abuja. Wannan makarantar dai da bata diga wakafi ba a cikin watan nan na Ramadana na jajircewa ne wajen koyarwa yara haddar izu 60 na Alkur'anul Karim da aka saukar da shi a wannan wata na Ramadana wajajen shekara 1436. Ibrahim malami shine jagoran ajin haddar.
Iyayen yaran sun sadaukar, malaman sun sadaukar, sannan su kansu yaran an sa su sun sadaukar domin yaro zai fito daga gidansu karfe 7 ba zai koma gida ba sai wajen karfe 5:30. In ya tashi daga karatun bokon sa zai kuma ci gaba da karatun Alkur'ani har zuwa karfe 5:30 na yamma.
Zuwa yanzu ba zan san yaushe tsawon wannan karatun aka fara shi ba. Shin akwai yaran da suke nisa a wannan karatun ko kuma ma yake tunanin nan gaba su za su iya zama hafizan Alkur'ani?
Gaskiya ne kan yara karatu ya mika sosai duk da dibin dade da fara wannan din ba kirkira ita wannan makarantar. Amma da mun ta samu tushe ne daga can wata makaranta Almanar, sannan ga alkhairin ta nan ma aka zo aka bude kuma ga alkhairin shi ma kamar yadda ka gani yana ci gaba da tabbata. Akwai yaran da sun haddace izifi 25 zuwa 30, wasu ma sun haura haka. Muna sare nan ba da lokaci mai tsawon Allah da zamu sami yara waɗanda yake sun haddace Alkur'ani baki ɗansa insha Allahu rabbi.
Amfanin karatun Alkur'ani aiki da shi. Na samu Sheikh Adamu Dokoro na jaddada hakan a tafsirinsa na bana a Medical Center.
Kariyata Allah ne, yanzu an ci manzana ba ta da kyau, me yasa zaka je kai in ba Allah ka kariyata ba? Shi yasa Qur'ani masu balagar Larabci suka ce ai Qur'ani yana ajiye mutum ne a mahallin wanda ya yi gaskiya ya kai shi mahallinsa, wanda ya ki yi gaskiya kuma sai a kai shi a mahallin yana musu, ko da ya faɗa da baki ya ce ya yarda da Alkur'ani kariya yake bai yarda ba.
ba wajibi bane kowane musulmi ya haddace Al-Qur'anul Karim, amma ya zama wajibi ya koyi karanta Suratul Fatiha don inganta sallah, wacce take ta biyu a rukunan musulunci bayan kalmar shahada. Nasiru da Maili kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla an gaida Nasiru. To abinda shirin nan baki intanet kenan a wannan juma'a, sai kuma ta juma'a idan Allah ya sa kuma za mu sake dawowa da wani sabon shirin. In zama da Mustapha Nasir Batsari da Nasir Adamu Likaya, duka wakilin murya Amurka, ni Bello Galadanci daga nan Washington nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala. Assalamu alaikum.
A kasance tare da mu ranar Juma'a mai zuwa domin jin wani sabon shiri. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ra'ayoyi da ku aika mana ta hanyar email.
Yau zamu fara ne da wasikar kawo kashere Gwalam wanda yace ya Allah ka kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankunan mu na arewa maso gabashin Najeriya albarkacin wannan wata da muke ciki. Sai kuma Usman Manika mai rorafin to wanda yace Allah ya sa wannan tallafin kudade da aka baiwa ƴan gudun hijira domin samun abincin da za su yi bude baki ya fada hannun nagari ba masu ci da ceto ba. Da fatan waɗanda suka bada wannan taimakon za su dinga biyo sahu domin tabbatar da abin da suka baya ya kai hannun mabukatan. Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika muna goyen bayan matakin da shugaba Buhari ya dauka na hada kai da kasar Amurka wajen kwato haƙƙin talakawa Najeriya. Da fatan kulliya za ta biya kudin sabulu. Sako daga Idris M Idris mai kayan miya da maturu. Sai kuma sakon Yahuza Sahabi dan da yake kamba wanda yace hakika yunkurin da majalisar dinkin duniya ke yi dangane da rikicin kasar Burundi yayi daidai don gudun fadawar kasar cikin yakin basasa. Da fatar kulliya za ta biya kudin sabulu. Shi muka biyu rijan ya kore Sokoto a Najeriya cewa yayi Allah ya sa wannan hukuncin da kotun jihar Kano ta yi akan masu batanci kan manzon Allah Annabi Rahama ya zama darasi ga al'umma. Da ƙarshe sai sakon Abubakar Lawal gidan dan Mai Jargaba wanda yace ba komai yasa dan bai barke a zauren majalisar wakilan Najeriya ba illa san zuciya da san tara abin duniya.
Karfe 10:11 da kusan minti 27 sashen Hausa na murya Amurka ke magana. Yanzu kuma ga Sarfilu Hashim da tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya.
Rahotanni daga Somalia na cewa an kashe sojojin haɗin gwiwa na ƙungiyar tarayyar ƙasashen Afirka ta AU da dama bayan da mayakan Al-Shabab suka kai hari wani sansanin soji da ke garin Ligo a kudancin ƙasar yau Juma'a. Waɗanda suka shaida wannan lamari sun ce maharan sun gwabza wata mota shaƙe da bambai a jikin ƙauyen shiga sansanin, suka kuma fara musayar wuta da dakarun Burundi da ke tsare da ƙofar. Jami'an ƙasar Tunisia sun ce akalla mutane 27 aka kashe a wani harin ta'addanci da aka kai kan wani otal da ke kusa da gabar tekun Mediterranean. Jami'an ma'aikatar harkokin cikin gida sun ce 'yan bindigar sun bude wuta ne akan otal ɗin Marhaba da ke kusa da gabar teku a birnin Sousse, wanda fitaccen waje ne da masu ziyara daga nahiyar Turai da arewacin Afirka ke yawan zuwa shakatawa. Shugaban ƙasar Faransa Faransuwa Hollande ya ce an kame wani mutum da ake zargi da hannu wajen kai hari akan wani kamfanin sarrafa man gas, inda wani mutum daya da ya rasa ransa a kudu maso gabashin kasar. An kai harin ne a yau Juma'a a birnin Lyon da ke kudu maso gabashin kasar.
To madalla a gaishe ka masu sauraro duka da kuma abin da ya sauke nan cikin shirin a daidai wannan lokaci, sai kuma can baya Lisha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri, inda yau kamar yadda kuka sani ranar ce kuma mu ce kofa bude domin mu ji ra'ayoyinku. Kamin na madadin Sarfilu Hashim da kuma Julie Lazar Gresham da kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika mata, a nan ne Sahabu Imam Aliyu zan daka ta yi sallama da ku a sha ruwa lafiya, sai mun haɗu can anjima a zama lafiya.